بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jama'a musulmi, barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci namu daga cibiyar mu ta Darul Hadithi Salafiyya, kafin babban malaminmu Muhammad Awwal Adam, wanda aka fi sani da Albani Zaria, Allah Ubangiji ya cika shi da rahama. A yanzu da muke magana, mun shiga daren Laraba, daren uku ga watan Zulhijja, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, yau shekara 1447, wanda ya daidai da 19 ga watan 5 shekarar Bature 2026. Wannan shine darasi ne lambar takwas na 46 insha Allah a cikin jerin 5 karatun wannan littafi mai albarka, sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. واللفن الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني الله أبنجي ذي كشد رحمه. إذا أنت ما مصيبي بي معولنا درسي بس من كابا منا درسي أسكين فصل إن دمال انت منا بياني جمدا سفر سجودة وكي يدى أكي تشيع سجودة دي يا أكي ين سجودة دي أبو بوان دي أكي بكاتا إذا مسيه سجودة da abubuwan da shari'a ta hana a yi su a cikin sujuda, duk yana tattara mana bayanai a ƙarƙashin wannan. A darasin da ya gabata mun yi yunƙurin mu nuna mana gaban a aikace, duk da cewa muna da alƙawarin za mu zo mu suranta mana ko mu sifanta mana sallan a aikace insha Allah, amma saboda musamman bayanan da ya kawo a ƙarƙashin wannan sifar sujuda bayanai ne wanda yana buƙatar a tsaya a nuna su a aikace. To sai dai muna son mu kai gaban da malami ya gama tattauna duk wani bayani da ake bukata, sai yadda idan muka tashi sifantawa to za mu bayyana kowanne daga cikin abubuwan da muka ji bayanin su insha Allah. Da haka za a yi mana hakuri, muna sa ran wala Allah a ƙarshen darasin yau mu iya kaiwa inda za mu nuna mana abubuwan da muka tattauna a aikace din insha Allah. To sai dai kafin mu ci gaba daga gaban da muka kwana, ina so in yi mana tsokaci musamman game da munasaba na waɗannan kwanaki, tare da cewa alhamdulillah Allah cikin ni'imarsa ya ainihin wato ba mu dama a wannan cibiya, an shirya mana wa'azi musamman game da waɗannan kwanaki goma, kuma alhamdulillah malaman namu da suka yi mana wa'azin sun yi mana bayanai masu muhimmanci masu kima ƙwarai da gaske. Allah Ubangiji ya ba mu ikon aiki da abin da suka karantar da mu. Amma abin da nake son mana bayani shi ne abin da ya danganci layya. Akwai wasu sharuɗa ne da nake ganin yana da muhimmanci in tunatar da kawunan mu, duk da kamar yadda nace a bayanan da aka yi mana a wa'azi an yi mana isharar su, sai dai ina son in ware su ne in fitar mana da su, saboda mu kokari mu ƙara fahimtar yadda abubuwan suke. Wato akwai wasu sharuɗa da malamai suka ambata game da abin da ya shafi layya. Idan aka ce abin da ya shafi layya, malaman suka ce ya danganci sharuɗa game da dabban da ake yankawa, sannan na biyu sharuɗa game da sifar da dabban zai ainihin wato cika kafin a iya yankawa, sai na uku sharuɗa na wanda shi ne kuma zai yi layya. Kaga sharuɗa guda uku kenan. A taƙaice, idan aka ce sharuɗan dabban da ake yankawa, malamai suka ce su ne waɗannan dabbobi da Allah ya ishara a cikin Alƙur'ani a surori daban-daban, sun daga suratul an'am, suratul ma'ida, suratul hajji, da Allah yake kiransu bahimatul an'am. A can kuma Allah yake samaniyata azwaj, ina fata an fahimta. Da Allah yake wa'azzin fil nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya tiraka min kulli fajjin amikin, sai ce li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumatin sai ce alama razaqahu min madha min bahimatil an'am. Daga nan sai malamai suka ce dabbobin da ake layya ko hadaya ko fidiya in ta kama mutum to su ne waɗannan bahimatul an'am da Allah ya ambata a cikin alqur'ani. Waɗanne dabbobi ne bahimatul an'am? Malamai tun daga ainihin wato cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama malaman tafsiri a cikin su irin su Ibn Abbas da ainihin wato su Ali dan Abi Talib da Abdullahi dan Umar da makamantansu suka ce su ne dai Allah ya ayyana a cikin wancan suratul an'am da muke ishara da Allah yake samaniyata azwaji, dabbobi ne waɗanda suke dangi guda takwas. An fahimta ko? Akwai su a cikin al'ibil, raƙuma kenan. Idan aka ce raƙumi ana nufin namiji da mace, kaga cikin dangi guda takwas an samu guda biyu. Sannan sai a cikin albaƙar, shanu, shi ma namiji da mace. An fahimta ko? Aka yi samu dangi nawa kenan? Huɗu. Sannan cikin alghanam, idan aka ce alghanam su ne ƙananan bisashe, wato tumakai da awakai, farare da jajaye. Allah ya sa an fahimta, su ma namiji da macensu. Kaga an samu nan kuma guda nawa? Huɗu. In aka haɗa da wancan huɗun su ne samaniyata azwaj. Haka Allah ya ambata su a cikin Alƙur'ani, min al-ba'd ithnaini wa min al-ma'd ithnaini wa min al-ghanam wa min al-baqar ithnaini wa min al mene min al-ma'd ithnaini amma ambata ko? Sannan min al-baqar ithnaini sannan wa min al-za'n ithnaini. Jama'an gane wannan da kyau ko? Cikin waɗannan dangogi guda takwas su ne ake kira bahimatul an'am. Ina fatan jama'an gane. To a cikinsu ne ake yin layya ko hadaya ko fidiya ga wanda ainihin wato ta kama. To wannan shi ne sharaɗin dabban da za a yanka. Da haka duk dabban da ba waɗannan ba, to ba a yin layya da shi. Jama'an fahimta ko? Da haka idan akwai wasu kidahumai da suke cewa wai za a iya yi da kaza ko da kaga, wannan shirme ne jama'a. Ina fatan fahimta. Allah ya kyauta. Ko da dabbobi da suke da wato yanayi irin na waɗancan manya, kamar misali mu da muke ainihin wato bin tafarkin salaf da ake kiranmu da salafiyuna, ko muke kiran kawunanmu salafiyun, to muna cin naman doki. Saboda dabba ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci namansa kuma ya halatta cin namansa. Amma ba ma lissafa doki a cikin dabbobin da ake layya da su, saboda ba su daga cikin bahimatul an'am. Sannan kana wani ya ce ruwa ana yi da zakara, ana yi da zomo, wannan shirme ne. Ina fata an gane. To kaji wannan shi ne shari'i na farko. Nau'in dabban da ake yankawa shi ne waɗannan dangi guda takwas, bahimatul an'am. Kuma an ji wannan da kyau ko? To sai shari'i na biyu shi ne waɗannan sifofi ne dabbobin nan za su cika kafin a iya yin layya da su. Na ɗaya, dabbobin sai sun kai wato lokaci da shari'a ta ayyana a cikin kowannensu. Shi ne hadisin Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazbahu illa musinna, ba a yanka su sai sun kai musinna. To menene musinna? Shi ne dabban da ya kai lokacin da shari'a ta ayyana cewa ana iya yin ibada da su. To kowanne daga cikin waɗannan dangogin akwai shekaru da shari'a ta ayyana musu. A cikin raƙuma, to raƙumi sai wanda ta cika shekara biyar fa fa'ida. Da haka duk raƙumin da bai cika shekara biyar ba, to bai kai musinna ba a cikin dangin raƙuma. Jama'a an fahimta? A cikin shanu kuwa sai shanun da ya cika shekara biyu fa fa'ida, daga shekara biyu zuwa sama. Da haka wanda ya gaza shekara biyu bai kai musinna ba, ba a yin layya da shi. Ana fahimta? Sannan cikin ƙananan bisashe, su kam waɗannan gabaki ɗaya hukuncinsu shi ne sai wanda ya cika shekara ɗaya dindi fa fa'ida sai abin da ya sama. To wasu malamai da suka zo sai suka raba a wajen waɗannan ƙananan bisashe, suka ce idan tumakai ne ana iya yi da wanda ya cika wata shida. Ko kun fahimta? Amma zance mafi inganci shi ne da tumakai da awakai fararen da jajayen gaskiya sai sun cika shekara guda. Dalilin waɗancan malamai sun yi hujja ne da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani sahabi an wayi gari safiyar sallah sai ga makwabtan shi da dangi suna ainihin wato sha'awar cin nama, sai marmaza ya je yanka nashi ainihin wato ragon layya kafin a yi sallar Idi. Ana zuwa sallar Idi sai Annabi ya yi bayani cewa duk wanda ya yanka dabban shi kafin a zo sallah ya yanka nama ne kawai wa iyalansa, amma ba layyayi ba. Shine sahabin ya zo ya ce, ya manzo Allah, aini na ɗauka cewa yau ranar sallah ne ranar da ake son a faranta wa makwabta da dangi, shi yasa na yi marmaza na yanka na wani rada nama. Manzo Allah ya ce, ka yanka naman sallah amma ba layya ba. Sai ya ce, to ya manzo Allah, ina da wato wani rago wanda na kiwata amma bai kai shekara ba, watannin wannan ragon shida, sai dai inda za a gyara shi da wasu shekararrun ragunan ma ya fi su ƙoshi da mai da nama da komai. Manzo Allah sai ya duba sarƙaƙiyan da ya shiga cewa yana da ragon da asali ya cika shekara kuma da shi ya kamata ya layya, amma sai ya gaggawa yankawa. Da haka sai Annabi ya ce, to ka je ka yanka wannan mai watanni shida, amma daga kanka ba a ƙara halatta wa wani ya yanka wannan ba. Ina fatan jama'a gani. Da haka sai ainihin wato wasu malamai suke gani tunda an halatta ma wancan, to ko a cikin raguna da aka samu wanda ya wata shida ana iya yankawa, amma kamar yadda muka ji a cikin hadisi Annabi ya ce shi kadai aka halattawa, daga kanshi ba a ƙara halattawa ba. To sai kuma aka ƙara samun wani instance, wani shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi wato kamar za a ce contract kenan ko, ya je ya raba wa mabukata raguna. Annabi yana da garken raguna da ya sa a rabar wa mabukata domin su layya da shi. Ka ji sahabbai yadda suke da ƙaunan ƴan uwansu. Sahabin nan ya je ta neman mabukata yana ta raba musu har ya gama rabe ragunan kaf, bai tuna shi ma ashe yana da bukata a gidansa ba. Allahu akbar, sarki ya tabbata ga Allah. Ula'ika aba'i faji'ni bi mithlihi, waɗannan su ne mato waɗanda muke koyi da su. Kai jama'a, yau mutanen zamani in aka ba mutum rago ya je ya raba, me kuke tunani? Wani ba ma wai ya tuna da kanshi ba, a'a, idan da za a ba shi guda ɗari, don Allah ya ji da ƙyar zai raba guda goma. Goma ma sai, ba haka ba ne jama'a? Wannan shi ne halin mutanenmu jama'a yau. Allah ya kyauta, wannan abin takaici ne wallahi. Ka ji su sahabbai ƙoƙari suke, rige-rige suke a wajen ayyukan alkhairi. Da Allah ya ce, wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun. Mutane nawa ne yau ake ba su tirelar raguna su je su raba wa talakawa, ba ma za a ji labarinsu ba. Wancan da ya raba goma ma yana da imani. An fahimta ku? Ina nufin imani na marasa imani ba. Kada wani ya ce yauwa ashe yana da kyau, a'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Al-Imam Bukhari da sauran malamai ya ce, duk wanda ya cika sharaɗin musulunci kuma aka wakilta shi ya je ya ba da sadaka, ya je ya idar da sadakan kamar wanda ya aike shi ya ainihin wato ba shi saƙo ba tare da ya yi maguɗi ko ya yi ciwatuwa ba, Annabi ya ce za a ba shi lada kankan da shi da wancan da ya ce a yi sadaka. Da Allah ne ka rafa. Amma idan kai ha'inci, kai cuta, kai ƙwanje, to shi kenan ka yi asara. Ba asara ba kuma kana daga cikin waɗanda Allah zai kama da laifin zalunci da cuta. Allah ya kyauta. A shahid, wancan sahabi ya gama rabarwa kaf, sai da ya gama rabarwa sai ya dawo manzo Allah ya ce, ya manzo Allah, na gama rabarwa, na manta da kai ne. Annabi ya ce, to iya waɗanda nake da su kenan ni kuma. Aka ce sahabin shi ma sai ya ce, amma ya manzo Allah, ina da wanda nake kiwo a gida, sai dai bai shekara ba, watanni shida ne. Annabi ya ce, to kai ma je ka yanka, amma bayanka kada wanda ya ƙara yankan wata shida. To sai waɗansu malamai ke gani ai tunda an ɗaga kafa wa wancan, shi ma wannan an ɗaga kafa, to ana iya ci gaba da ɗaga kafa. Ina fata an fahimta. Amma kaga in ka dubi halayen da waɗannan sahabban suka shiga, shi yasa shari'a ta yi musu wannan izinin. Kuma ko ba komai, manzon Allah wanda Allah ya yarda wakilin shi ne. Da haka in Annabi ya ce ayi yayi, to tunda ya ce bayan su bai halatta ba, to abin da ya fi dacewa shi ne sai ka daidaita wanda ya shekara a cikin ƙananan bisashe. A shahid, wannan shi ne daga cikin sharaɗin da dabbobin da za a yanka sai sun cika. raƙuma shekara biyar fa fa'idan ko shanu shekara biyu sama ƙananan bisashe da tumakai da awakai da mazajensu a shekara guda. Wannan na farko kenan. Sai abin da ya danci lafiyarsu. Ba a yanka wanda yake da makanta. Makantar nan na ido ɗaya ne ko idanun duka guda biyu. Ina fata an gane. Ba a yanka wanda yake da wato gurguntaka, wanda gurguntakan kuma ya bayyana. Daga nesa in yana tafiya za a ga yana ɗan dishi. Ina fata an gane, ba a yankawa. Haka wanda yake da cuta, ga cuta ya bayyana ƙara a jikin dabbar, ba a yankawa. Sannan ba a yanka wanda raman shi ya bayyana. Ma'ana ga ƙasusuwa kana iya taɓawa ka ƙirga, ba a yankawa. Duk waɗannan na daga cikin abubuwan da dole sai dabban da za ka yanka sai ya kuɓuta daga gare su. Domin ibada za ka yi wa Allah tare da cewa lan yanala Allah lukumuha. Allah ba shi yake buƙatar naman ba. Amma tunda ibada ne ba a son a yi da abu mai ƙasƙanci. Za ka samu ƙosasshen dabba a cikin duk waɗannan da kake son ka yanka. Jama'a an ji waɗannan sharuɗin ko? To sai abin da ya danganci sharaɗi na uku shi ne sharaɗin wanda shi zai yi yankan. Kamar yadda aka sani dama musulmi shi yake waɗannan ibadoci ko? To akwai sharaɗin musulunci. Sai ainihin wato balaga. Dama wanda shari'a ta hau kan shi shi ne wanda ya balaga. To sai wanda yake da hali. To a nan jama'a aka ce kana da hali. Ana nufin kana da dukiyar da za ka siya dabban ko kana da dabban, ka mallaki dabban. Kai kana da mulkan kamilan, an fahimta ko? Ko kana da wadatan da za ka siya, wanda idan ka siya, to ba za ka shiga cikin ainihin wato talauci na rashin abinci ba ko wani abu makamantan haka. To wannan shi ne wanda ya cika sharaɗin yin layya, kuma wajibi ya yi layya. Ina fatan jama'a an gane. Sai kuma abin da ya shafi lokacin da ake yankawa. Ba a yankawa kamar yadda muka yi ishara cikin wancan hadisin. Sai bayan an ƙida sallar idi. Da haka masallacin ko filin idin ku an sallame sallar idi to daga lokacin ya halatta a fara yanka dabbobin layya. To yaushe ne lokacin ke ƙarewa? Yana ƙarewa ne bayan kwanaki uku. An fahimta ko? Daga ranar sallah. Idan aka ce yau sallah, yau goma ga watan Zulhijja, to ranar 11, 12, 13 duk ranakun yanka ne. Waɗannan ranaku su ake cewa ayyamu tashrik, da annabi ya kira da ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah, ranakun ci ne da sha da ambatan Allah. To ranakun ana iya yanka har zuwa faɗuwar ranar 13 ga watan Zulhijja, shi ne ƙarshe. Da zarar ranar ta faɗa a yinin 13 ga watan Zulhijja, to lokacin layya ya wuce kenan, wanda bai samu ba sai kuma wani shekara. Kuma an gane wannan da kyau ko? To wani lokaci ne ya fi falala shi ne wanda ya yanka ranar sallar, nashi ya fi falala. Gwargwadon yadda yake yin nisa daga ranar sallar, gwargwadon yadda falalan ke sauka. Kar ku manta kwanaki goma da annabi ya bayyana falalansu, to ranar yankan sallah shi ne rana na ƙarshe ai. Don haka wanda zai yanka layyan shi a wannan ranar yana daga cikin mamin ayyami. Al'amalu salihu afdal wa ahabbu ila Allah min ayyamil ashr al-hijja. Duk abin da kai a cikin waɗannan kwanaki to babu ranar da za ka yi aikin da ya kai falalansu. Ba ranar za ka yi aikin da Allah ya fito kamar su. Da haka layyan da kai a ranar goma ya fi na 11, ya fi na 12, ya fi na 13. Jama'a gane wannan dake ko? Da haka wanda yake da hali kawai ya yi abin da zai. Wasu na cewa wai ba za su yi ranar sallah ba sai kashe gari wai saboda su samu na arha ko su samu na banza. Za ka iya samun arhan amma kuma kai ma ka shiga cikin asara. Haka ne ko ba haka ba? Inda ka yi asarar wancan falalan. Layyanka ya yi amma dai fallan ka gane bai kai na wanda ya yi a cikin kwanakinsa ba. Ina fatan jawa mun gane. To waɗannan su ne abubuwan da na so in dan tuna mana a yi haƙuri. Da fatan Allah Ubangiji ya amfanar da mu abubuwan da muka ji. Sai wani sharaɗi ne muhimmanci a kan wanda zai yi layya. Daga sadda aka shiga daren farko na kwanakin. To shari'a ta ce kada ya ƙara taɓa wani abu na jikin shi na gashi ko kumba ko wani fata. Ina fata an gane. Har sai bayan ya yi layya. Wannan hadisi ne kamar yadda muka ji a mu'adhara, hadisi ne tabbatacce kuma wanda ake hukuntawa. Allah ya sa mu yace. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, barakallahu. Na'am. a kan raguna ya haka ne gaskiya ne wani yana ganin ma kaman bai yi ba ai sai za mu kai bayanin nan ai dan a gane shari'a dai ga abin da shari'a take ya rage yanzu kai wanne kake da iko a ciki sai kai ina fata an gane idan musamman yadda misali yanzu ake cewa raguna ke tsada sai ka samu tunkiya in gane ko ka yanka layya ne ibada ake yi wato ba abin mutane su je suna maka dariya ba ne ko kana jin kunya a'a in kana da ƙarfin ɗan taure ne sai ka je ka ciwo abinka sai yana binka yana ne kana jan shi layya ne Allah ya karɓa in ka yi da ikhlasi sai ka fi wanda ya yi da raƙumi ma to sai dai wasu malamai kuma suka tsaya suna magana ne a kan cikin su guda takwas ɗin kuma wanne ya fi falala namijin raƙumi ko macen namijin sa ko macen rago ko tunkiya ɗan akuya ko akuya ɗin wanne ya fi nan ma malamai sun yi maganganu wasu malamai ƙarayen malikiya suka ce rago shi ya fi saboda ainihin wato zaƙin nama ake so a wajen yankan wasu kuma suka ce a'a raƙumi ne saboda yawan nama ake so ina fata an gane ai ina jin mun ishara kwanaki ko idan ka duba wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayani falalan zuwa masallacin juma'a da wuri yadda annabi ya jejjera waɗannan ainihin dabbobi za ka ga waɗannan ya gabatar ina fata an gane kuma kowa san abin duk da aka yi da mutane da yawa za su fi amfana zai fi almuhim duk wanda kake da iko dai in kai da ikhlasi ka tuna abin da Allah yake cewa lan yanalu Allah hadukuma wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum taqwan Allah yake so sai wani musamman abu da ka tuna mu a cikin tambayar shi ne idan da mutum zai yi da macen waɗannan dangogin ko raƙumin ko asaniya ko tunkiya ko akuya sai aka yanka sai aka ga tayi a cikin wannan ina hukuncin tayi ya halatta ana iya ci in ba za ka yi kyama ba hadisin Imam Tirmidhi ya tabbata da haka sahabi Abu Sa'id al-Khudri yace mun tambaye manzo Allah cewa muna yanka matan waɗannan dabbobin idan muka samu ciki a ma'ana jariri ko tayi a cikin wannan yaya za mu manzo Allah yace menene zakatu jani zakatu ummi ai yankan da aka yi wa uwar to hukuncin da na cikin ke ɗauka kenan da haka yadda aka yanka uwar ya halatta a ci uwar ba haka za a iya cin tayin da ke ci ina fata an fahimta amma wani ba zai iya ci ba sai dai in ba za ka iya ci ba ba a ce dole ba ne amma an ce maka ya halatta ko kun fahimta jama'a da haka sai a haɗa duka a buge a soye a cin ya ci to kun ji ma kun ji wanda suka san kansu an ce ya fi daɗi ƙwarai akwai wani malamin da ya ban labari kwanaki ya ce ya taɓa zuwa ya siyo tunkiya da shi ya layya ina jin in ban mata ba ya ce da suka yanka sai suka ga ashe yana da ciki to shi abin da ya gane shi ya yi ta gaya masa da za a siyar da za a siye ce wannan fa tunkiyar tana da ciki sun ka ce mai a ai ko shi ne waye waye suka zuga shi dai na san masu siyar da abubuwa da ya zo yanka ko sai aka ga har yan biyu ma a ciki to amma shi ya ce shi ba zai iya ce ba ta ba amma kun biya kuɗi da haka abin da ake cewa shi ne in aka samu a cikin to ya halatta a ci amma in ya zo da rai fa an gane to in ya zo da rai shi ne aka ce shi ma sai a yanka amma in ya zo a mace to yankan uwan ya ɗauki hukuncin yanka wallahu a'lam to sai mu dawo wa alaikum assalamu wa sallam na'am to kun ji kuma wani ma ya ce to yanzu lai ya ji mutum ya yi kenan sai a tambaye ka ya kai musinna yawwa kaga yau sai zan muka fara magana shar'in musinna wanda ke ciki ai bai kai musinna ba ko da haka lai yanka ɗaya ne dai har yanzu Allahu a'lam so idan ba manta ba a cikin bayani da muke a karatun na'am na'am eh gaskiya ne idan za a yi yanka ya tabbata abin da ake faɗi shine bismillah wallahu akbar idan zaka yanka ni a madadinka da mutanen gidanka sai ka ce Allahumma hadha li wa li ahli baiti. Ina fata an fahimta. Yawwa, idan kuma an wakilta ka ne dan ya halatta mutum yana iya wakilta wani ya mishi ya bashi kuɗi cewa ka je ka sayi mu rago kuma ka yanka mu amma na wani ko koda kai ka je ka siya kai kiwo ka yanka kai har yanzu baka yi layya ba eh kai ba alaji ne da aka kai wancan sharadin na aski bai haukan ka ba ya haukan wanda shine yake mallakan dabban an gane ko da aka idan ka zo baka yanka a madadin wanda ya wakilta ka yake ce Allahumma hadha li fulani ya Allah na wane ne in matarka ce ka ce hadha li zawjati aje ya hajiba ko eh kai kuma Allah ya baka ladan sawayya na fahimta ne wa alaikum assalam na eh ala rasu bai da wahala ina ba eh na gane abinda muke cewa na eh ai mun dunkula bayani ne ba ma san mu faɗa yani saboda ba mu haddace sauna a bari duk wanda mutum yayi da can Saudiya da nan gida ji yayi ina fatan gane gurgurdan abin da dai kake da hali amma kamar yadda muka ishara ana fatan in kai da wanda mutane za su fa amfana an gane ko da wanda jinin zai fi kwarara shi yasa kaga manzo Allah shi da guda biyu yake yi raguna cika-cika manya-manya an gane yi to kaga kai ma kaga ba za ka hada jinin rago ɗaya da raguna biyu ba naman rago ɗaya da naman raguna biyu ba mutanen da za su amfana su ma ba za ka hada to haka alajin da zai yi layya da wani bujimin sa kaga ba za ka hada da alajin da yi da rago ba ina fata an gane eh amma duka dai abin da aka fi so shine takawa din Allah ya sa mu dace sannan maganar cewa an aka zo yanka wanda bai iya larabcin da ake yi ba sai a koya mai a lokacin bai da wahala to amma in babu wanda zai koya mai sai ce ya Allah wannan nawa ne da mutanen gidana shine ma'anar magana Allah ya taimaka akwai wata laduba da aka karantar wa da yadda ake kwantar da dabban da yadda ake yankawa da sauransu nan ba ma'allin tattauna ba ne yana jin sai mu yi hakuri dai ko insha Allah idan ba manta ba muna cikin bayanin sifofin yadda ake sujuda da abubuwan da aka hana a ciki da abubuwan da aka ce dole sai sun cika kaman gaɓoɓin sujuda annabi ya ce an umarce shi sujuda akan gaɓoɓi guda bakwai ko mun ji bayanin waɗannan gaɓoɓi muka ce to waɗannan gaɓoɓin ba a son ka ƙara kuma ba a son ka rage an gane wannan ke ko daga cikin hanyoyin da ake ƙarawa shine mutum ya sujuda ya haɗa goshi da hanci da bakin shi kaga ya wuce gaɓoɓin da aka ce ko mutum ya kwantar da zira'in hannun shi anan ne ma inda muke karatu ko in ba kuma tare yake cewa wa kana la yaftarishu zira'ihi manzo Allah ya kasance baya shimfida zira'in hannunsa zira'i shine tsakiyar hannu wannan sai mutum ya kwantar da su a kafa annabi baya yin haka bal kana yanha anhu sai manzo Allah ya kasance ma yayi hanyi cewa duk wanda ya sujuda ya tabbatar da cewa bai shimfida hannun shi a kasa ba wa kana yarfa'uhuma shi da kanshi manzo Allah ya aikace yana tsage zira'in hannun da cikin tafin hannun ne ake son mutum ya sujuda an gane ko wa yubayiduhuma an jambayhi kuma yana nesanta hannayen shi daga gefen jikin shi hatta yabdu bayaba ibqayhi min wara'ihi har daga baya wanda yake a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ganin farin haccen hammatan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba karkashin wannan malamai suka yi wasu ƙarin bayanai daga ciki suka ce na farko kaga wannan ya nuna cewa ashe lallai cikin hannun mutum sai ya kwanta a kasa kuma a kansa ake dogaro jama'a an gane ko da haka duk wanda bai kwantar da cikin tafin hannun shi a kasa ba to sujjadan shi bai ta cika ba kaga yana iya zama wasan lashi ta ɓaci kenan gaba ɗaya Allah ya kyauta da haka irin waɗanda a ranakun juma'a ko sallar idi suna zuwa a makare ba sa samun wuri a ciki sai a waje a kan ƙasa sai ka ga mutum yana ɗan mammakala hannu haka ko wallahi sujudan shi da yi ba za mu zo mu ji ƙarin bayani kuma tun a baya mun ji annabi ya ce duk wanda bai cika da yi sujuda bai dogara akan waɗannan gaɓoɓin ba to sujudan shi ba ta cika ba so a kiyaye jama'a sallah ibada ce kuma ana yi ne yadda Allah yake so a yi to sannan ka ji manzo Allah yakan buɗe hannayensa har a hango farin wato hasken hammatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farin fatan hammatan shi wasu malamai suka yi ishara da wannan hadisi cewa wannan dalili ne akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da gashin hammata wasu malamai suka ce wannan ba dalili bane dan cewa an hango farin fatan baya ainihin wato kore cewa babu gashi a hammatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman babu dalilin da yake tabbatar da cewa haka karara kawai wasu malamai ne suka analogical deduction wato tsammanin hakan an gane ko sannan kuma suka ce wannan dalili ne akan annabi baya sa irin waɗannan riguna sai dai mayafi dan inda riga ya sa ba za a hango hammatan shi ba nan ma suka ce wannan ma ba hujja ba ne dan a wancan zamanin ana yin wasu riguna masu gajerun hannaye kamar irin wannan alkebe kuma mai faɗin hannu ina fata an gane dan haka dan mutum ya baza hannun shi kana iya hango ciki kuma ba wai ana nufin an hango can tsakiyar hammatan ba duk inda aka hangi cikin hannun mutum ana iya cewa hammata kawai ina fata an gane dan haka malamai suka kawo wannan akan dalilin wato kore wancan fassarar da wasu malamai suka yi sannan kuma har ila yau suka nuna cewa wannan ya nuna ba a makalkalewa kamar da zamu zo mu ji a can gaba ba a makalkalewa a lokacin sujuda dan har annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada mutum ya makalkale kamar yadda mage ko muzuru ko can wake makalewa ka san muzuru ne takure haka ko to mai sujuda ba a san ya takure kai so ake aga ka bugguje to sai dai idan ana cikin sahu sai zan an yi sahu ta yadda babu damar da za ka yi wannan babban karewan to kada ka tattakura na kusa da kai dan in kowa ya ce zai yi haka gudun ba zai daɗi ba sai ka yi gwargwadon abin da ya samu an gane ko amma an kai kaɗai ne ko kamar liman shi sai ya yi shi a sifa ta buɗewan sosai sosai kuma an gane ko sosai suka ci gaba da bayani cewa wa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam buɗewan da yake yi yakan kai ga لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرة تنجفو ماذا الله صلى الله عليه وسلم إذنه سجودا أكتي دا أنانا أعلم بساشي ذات أن يواتو نبي في الشجية تكرك أشان هنم من ذا الله تغاس يوتي وباب تعفرة أقول يانون عن نبي يابل تزرة يابل سيستينا أنجاني يقول إذا أكتي بهمة ko bahmatun shine ƴaƴan awakai kanana mazan su da matan su farare da jajayen su ka san kananan ƴaƴan awakan nan sai kaga wani rami amma take mamaki sirf sai su shi to ballantana mutumin da ya bude hannun shi to wannan dai ana ƙara kwatanta mana yadda manzo Allah ke kaiwa matuƙa wajen bude hannayen nasa jama'an gane wannan da ke ko a wani lafazin suka ce buhaimatan da tasjiri ko domin kalman bahama din wato a jam'in shi ana cewa biha shine kananan ƴaƴan tumakai da awakai wa kana yubaligu fi zalik kun ji ko manzo Allah yakan kaiwa matuƙa wajen budewa din idan yayi sujuda hatta qala ba'd ashabihi har sai da wani daga cikin sahabbai yace in kunna lana'wi li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wallahi mukan tausaya wa manzon Allah shine abin da suke tsiya nan lana'u idan muka ga manzon Allah yadda yake kai matsawa wajen budewa sai muga kai annabi ai da baka matsawa kanka ba sai mu dan jiwa annabi sallallahu alaihi wasallam wani dan damuwa haka mimma yujati bi yadayhi an jambayhi ila sajada saboda yadda manzon Allah ke cewa matuka wajen tale hannayensa daga jaffan jikinsa idan yayi sujuda ya yi can a ƙasa yake cewa na na'awi ɗin nan ai narfi wa nariku gani ko annabi yake sujuda amma mu muke jin takura muke jin mishi damuwa kaman annabi ya cika kenan a ganin shi wannan kaga kaiwa matuƙa ne wajen sifanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan budewa a cikin sujuda wa kana ya'muru bidhalika fa yaqul to manzon Allah da yake yin haka ba wai iya kan shi yake tsayawa ba yana kuma yin umarni cewa mai sallah to ya kai irin wannan wato gaya a yayin da yake sujuda me yake cewa fa yaqul sai annabi yake idza sajadta kai ma in kai sujuda fa da kaffaika kun ga maganar da muka yi ko ka tabbatar da tafin hannayenka ka kwantar da su a ƙasa kaga umarni ne annabi fa da kaffaika sannan sai ce warfa mirfaqaika sannan sai ka tsage wato gwiwan hannunka sama da ka kada ka ka kwantar da hannunka a ƙasa an gane wannan ne ko wa yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa i'tadilu fi sujud ku daidaita a cikin sujuda kaji kamar yadda ake daidaita sau kamar yadda yayi mana bayanin daidaituwa a cikin ruku'u to haka a cikin sujuda ma a daidaita da malamai suka zo za su fassara wannan daidaituwa suka ce abinda ake nufi shine gabobin nan guda bakwai da aka ce ai sujuda akan su ko to dukkan su ake son mutum ya dogara da su in yayi sujuda ma'ana kada a samu daya kan tsosani kai sauran su suka rike sauran jikin a'a dukkan su guda bakwai din ake son su rike jikin daidai wa daida kada ya zama an fi ba daya karfi fiye da daya Allah ya sa an gane ma'anan wannan shine idan mutum ya yi sujudan nan ko da za a zo a tsage mishi gaba daya to zai iya faduwa saboda ya dogara akan su shine ma'anan i'tadilu fi sujud kuma an gane yadda ake sujudan ko ba ma ta ga wanda zai shimfida zira'in shi kamar yadda karnin hadisin zai nuna za ka ga goshin shi da ya dora a ƙasa to bai dogara da shi ba saboda karfin na akan hannayen ne yanzu da haka goshin ba zai samu wannan i'tidali da ake so ba an gane wannan da ke ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake i'tadilu fi sujud wurin ka daidaita sujudan ku ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساطا وفي لفظ كما يبسط الكلب kun ga magana ko annabi yace kada ɗayan ku ya shimfida tsintsiyan hannayensa kamar yadda kare ke shimfida hannayen shi yana kwanci wafi lafzin akhar wa hadithin akhar a wani lafazin daban ko a wani hadithin daban annabi yace wala yaftarish ahadukum ذراعيه استراش الكلب kada ɗayan ku ya shimfida hannayen shi a ƙasa kamar yadda kare ke shimfida hannayen shi yana kwanci a ƙasa kowa da ya san sifan kwanciyar kare ko to idan ka kwantar da hannayenka a cikin sujuda ka kwatanta kanka da kare ke kuma kamar yadda muka ji annabi yana ta kore wato mutum ya kamanta kanshi da dabba a cikin sallah to ba daidai bane bari ku ji daga cikin wancan magana da muke mana ishara ya yi na malam yake qala al-qadi domin wannan hadisin al-imam muslim ya tsaya da shi da haka malam al-qadi iyad da ya zo cikin aribatul ahwazi ga abin da yake cewa al-qadi abubakar ibn al-arabi afwan yace arada bihi qawm as-sujuda adlan bi-istiwa'i li-i'timadi 'ala ar-rijlayn wato abin da yasa ne da yace ku daidaita a cikin sujudan ku yana nufin idan mutum ya sujjada kada ya zan wato ya dogara ne akan kafafu kadai a'a ya dogara akan dukkanin gabobin nan guda bakwai ya zama kuma daidaituwan ya raba su equal ina fata an gane sai yace ala rijlaini tun daga kafafu shine kirjin kafafu da muka ji a baya ko war rukbataini da gwiwayen guda biyu wal yadaini da tafin hannaye guda biyu wal wajhi sai kuma goshinka da hanci wala ya'khudhu adwun min al-i'tidali akthara min al-akhar kun ga magana kada wani gaban ya fi daukan nauyin jikin fiye da wani gaban ana son ka raba karfinka akan gabobin nan guda bakwai duka yayin da kai su yi da wa bihadha yaqulu mutamassilan liqawlihi yace da haka mutum zai yi aiki da magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yace umirtu bisujudi ala sab'ati a'zumi an umarce ni in rika yin sujuda akan kasusuwan jiki na guda bakwai وإذا فرش ذراعيه فرش الكلب إذا ممكن يشنفد حنا يش كما يبدأ كريك يشنفد كان الاعتماد عليهما دون الوجه هذا زي زين ينذكر فيش أكان حنا يعني أما بأكان غوشيش بقى فيسقط فرض الوجه يعني سي زين غوشين بيش جيرا لكي سواء كان وانا يتوقو قلت ما لنقل دين الباني يقول لنا مكان سيتي وهذا المعنى كنت معنى وانا بيانا قد جاء منصوصا عليه في حديث ابن عمر الآتي في الأصل يهضر كرر أكين حديث عبد الله بن عمر وانا ما لفظا حديث حديث هنا شوى فإنك إذا فعلت ذلك فإذا كثير وانا سجودا دعاك جمع شفا تامك الطب سجد كل عضو منك معنا yanzu dukkan gabobin jikinka sun yi sujuda tare da kai ke babu wani gaba da ya rage a jikinka face sai da ya zan shi ma yayi sujuda kamar yadda kai ma kai sujuda to abinda ake so kenan ba a san yanzu akwai wani gaba a jikinka da bai yi sujuda ba kun tuna baya aka ce har tufafinka kaka kada ka kulle su ko har gashin kanka ga waɗanda suke da gashi mazaje kada su kulle shi a sama ina fatan gane duk wannan yana yin ƙarin bayani ne akan yadda ake son mutum ya tabbata a cikin sujuda. Allah ya sa mu dace. Malam yace wa qad zakara nahwu ibnu daqiq al-'id. Haka babban malamin ibnu daqiq al-'id shi ma ya faɗi kwatankwatan wannan bayanin da yazo yana fassara wannan hadisi yace la'alla al-murad bil istidali huna. Akwai yuwan abinda ake nufi da istidali a cikin sujuda anan وضع هيئة السجود على وفق الأمر شيني متين يهي سجودا إرن يد شراعة أمر تيشي لأن الانتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا دوم إرن سجودا لأتي مجانا عوض الركوع دي دي توانشي بعد أي بني دي إرن وانا ذاك إن كي سجودا ناين واتو أوربو شيء كفا فإنه هناك سواء الظهر kaga a wajen ruku'u daidaituwan da aka ce kayi a nan shine kashin gadon bayanka ya tafi a tsaye a miƙe an fahimta wal unuqi da wuyanka wal matlubu huna amma a wajen sujuda fa irtifa'ul asafili 'ala al'a'la shine ka dage wato duk wani gaban da ba a san ka kwantar da su a ga sun yi sama sai dai iya guda bakwai din nan kawai ake son a gani a ƙasa an fahimta ko ala wa qad zakara al-hukma huna maqrunan bi illati yace kuma anan ma an ambaci hukunci tare da fadin illan shi fa inna tashabbuha bil ashiya'i al-hissi sa yunasibu tarkihi fi sala domin kamanceceniya da waɗannan dabbobin to ana son mutum ya nisance su ne a cikin sallah shi yasa ake cewa kai kama da kare ko zaki wani abu makamancin haka zama an fahimta ko sai malam yace wa kana yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana cewa la tabsut dira'aika kaga kararar fi zo da lafazin hannu kada ka shimfida hannayenka a cikin sujuda kenan battasabu wato kamar yadda dabbobi masu daji suke shimfida hannayensu shine irin su zaki irin su damusa kasan duk kwanciyarsu kenan ko annabi yace kada ka shimfida hannunka a sujuda kamar yadda suke yi wadda'i ala rahataika kunji annabi yace ka dogara shine idda'i ala rahataika akan cikin tafin hannayenka shine rahatik an gane ko sannan sai yace wasujati an dab'aika sannan ka nesanta hannunka daga gefen jikinka shine daba'u daga kasan hammata zuwa kwishinka kasan nan ne in ka makale hannunka za ka ga yana tabawa ko to sai aka ce ka nesanta hannunka kada ya taba wannan gefen sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fa innaka domin lallai tabbas kai ne sallah idza fa'alta zalik idan ka aikata waɗannan abubuwan da aka umarce ka ka ne tsanci abubuwan da aka hana ka sajada kullu adwin minka ma duk wani gaba a jikinka to sun yi sujuda tare da kai kenan. Ma'ana ƙasusuwan jikinka da Annabi ya ce akwai kashi 360 shine gaɓoɓin jikin ɗan Adam ko? To gaɓoɓin nan naka guda 360 sun yi sujuda tare da kai. To abin da ake so kenan, shi yasa ka ga aka koya maka yadda ake son kai sujuda. Idan ka gaza yin yadda aka yi ko ka wuce yadda aka yi, to yanzu gaɓoɓin da jikin nan duka ba za su yi sujuda tare da kai ba. Akwai waɗanda za ka hana sujuda. Shi yasa in kana son ka yi irin wanda Allah yake so, to ka kiyaye waɗannan abubuwa da aka yi umarni da su, sannan ka nisanci abubuwan duk da aka yi hanya. Ina fatan jama'a an gane. To bari mu ƙarasa daga wannan gaɓa, sannan sai mu nuna mana shi insha Allah a aikace daga ƙarshe. Malam yake wujubu tamaniyati fi sujud. Yanzu tunda an gama yi maka bayani yaya ake son ka yi sujuda, to idan ka tabbata a irin wannan yanayin, to ana son ka samar da natsuwa. An gane ko? Kada ka ce to tunda dai na yi abin da ake so bari in ɗago da wuri, a sai kuma ka natsu. An ga ka tabbata a cikin sujuda. Wannan natsuwa malam yake to wajibi ne yin shi. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance ya'muru bi itmamir ruku'i was sujudi. Yana yin umarni da cika ruku'u da sujuda. Idan kai ruku'u ka cika ruku'unka, idan kai sujuda ka cika wannan sujudi. Wa yadribu liman la yaf'alu dhalika masala. Har manzon Allah yana buga misali ga wanda baya cika ruku'un shi da sujudan shi. In baka cikawa, Annabi ya ce misalinka misalin alja'i'u, misalin mayumaci ne. Ya'kulu tamrata wattamrataini la tughniyani anhu shay'a. Mayumaci jama'a wanda yunwa ta koda shi, ya daɗe bai ci abinci ba, sai ainihin wato ya samu dabino ƙwaya ɗaya ko ƙwaya biyu sai ya ci. Yanzu wannan mayunwacin ya ci abinci ko bai ci abinci ba? Ya ci abinci, amma abincin ya biya buƙata? Bai biya ba. To haka misalin wanda yake yin ruku'u bai cika ba. A zahiri za a ga ya yi ruku'u, amma bai cika ruku'un da ake so. A zahiri ga shi ya yi sujuda, amma bai cika sujudan da ake so ba. Kaga kwatankwacin da Annabi ya kwatanta da shi kenan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake la tughniyani anhu shay'a. Dabino nan ƙwaya ɗaya ko ƙwaya biyu, wallahi ba su wadatar da shi komai na yunwan da yake ji ba. Ya dai gaza shi dai a zahiri yana cin wani abu. To haka ruku'u da sujudan da ba a samar da natsuwa ba, a zahiri ya yi sujuda, a zahiri ya yi ruku'u, amma ruku'un bai tsinana mashi komai ba, domin ba karɓaɓɓe ba ne. Wa kana yaqulu fihi, a nan ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu min aswa'in nasi sariqatan. Wanda ya irin wannan sujudan, wato wanda bai natsu ba kawai sai ya miƙe, ko ya yi ruku'u bai samar da natsuwa ba sai ya miƙe, Annabi ya ce wannan shi ne mafi munin satan da mutum yake yi. Kaga an kwatanta shi da ɓarawo, a ce kana sallah kuma hukuncin ɓarawo ne a kanka? Allah ya kyauta. To me ka sata? Shi ne abin tambaya. Shi ne ka sace ruku'unka da sujudanka, ba ka yi su yadda Allah ke so ba. Jama'a gane wannan ke ko? Allah ya kyauta. Ka koga wannan shi ne sata mafi muni, a ce sata na sallanka kuma sallan naka, a wannan shi ne mafi munin sata. Ɓarawo ma ai bai satan kayan shi ko? Sai dai ya sati na wani. To kai da ka tashi yin satan ba wai kayan alatun duniya ba, a'a ibada da Allah ya ce a yi shi ka sata, kuma madadin ka sati na wani ka ɗan rage zafi ko? A'a nakan kuma kake sata. Ka lalle manzo Allah ya iya kwatance. Manzo Allah ya ce innahu min aswa'in nasi sariqatan, wannan shi ne mafi munin ɓarawo a cikin mutane. Allah ya raba mu da sata. Wa kana yahkumu bi batlani salati man la yuqimu ko la yuqima sulbahu fil ruku'i was sujud. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta sallan duk wanda baya miƙar da gadan bayan shi a cikin ruku'u ne ko a cikin sujuda, cewa ba shi da sallah. Kaga ƙarshen tuka-tuka kenan ko? Shine abinda duk wannan abin zai kai zuwa gare shi, shine in baka yi yadda aka ce ba, ko ba ka da sallah wannan na daga cikin wuraren da ake gani matsayin sallan ne sallah wajen karbuwa ko rashin karbuwa shi yasa duk wanda zaka ga yana irin wannan sallah na sauri-sauri din nan bijo ko Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar rabbana wa lakal hamdu assalamu alaikum wallahi bai da sallah saboda manzon Allah ne yake bai da sallah dan haka idan kana bin me irin wannan sallan sallah to da kai da shi duk ba ku da sallah dan ka bi wanda bai da sallah sallah ko kun gane jama'a dan haka wajibi a rinka samar da natsuwa a cikin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya hukunta duk wanda baya miƙar da gadan bayan shi a cikin ruku'u ko sujuda ya hukunta sallan shi cewa ba shi da sallah كما سبق تفصيله في الركوع كما يد بيان يجبات عند شن أكي بيان الركوع وأمر المسيء صلاته بالاطمئنان في السجود كما تقدم في أول الباب وما من زن قال يا أمرتي ونن صحابي بي ما تتشي الصلاة النبي يا أمرتي شكوى للي دقت كن دليل بيسا أكه كنت صلى شكوى تاقاتي شيني بايا تامد النسوة a ruku'u da sujuda da haka da annabi ya koya miki sai ya ce mai karin ka samar da natsuwa in kai ruku'u kamar yadda ake bukatar ka samar da natsuwa a cikin sujudanka jama'a an gane wannan kai ko wannan hadisi shi ya riga ya gabata a baya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to wannan shine karshen gaban da yayi wato muke ta kokarin kaiwa yanzu zamu nuna mana insha Allah a cikin minti biyu da ya rage mana a aikace sai mun zo darasi na gaba sai mu tashi inda malami yake azkaru sujudi zikirorin sujuda wai kaji tunda ake maka bayani game da sujudan nan kokari ake sujudan ma ta kyau tukuna kafin a fara gaya maka to me ake cewa a sujuda dan in baka yi sujudan mai kyau ba to zikirin da zaka yi ba zai amfana maka komai ba kuma an gane wannan kike ko Allah ya sa mu dace to sai mun dawo insha Allah ina jin bayan hutun sallah kenan ko sai tunda ka ga mako mai zuwa zai zama ana shirin gobe sallah to kaga gobe sallah wani yana gaban tela ba ma zai zo karatun ba to gara mu ba ku je ku tare cikin ku da tela wani kuma yana ce yana ta kiwon rago ko eh Allah ubangiji ya kai mu lafiya da lafiya a yanzu insha Allah za mu nuna mana to malam Bashir saman za mu haune ko yaya dan ka saba cewa mu hawo sama to kun je ko ace ma hausa ma na mala kana magana ne to bari mu gama aunawa sai okay saboda a nuna to za a jawo shi to in zai zo mu gani eh mic din nake nufin a jawo na'am idan ba a manta ba mun yi kokarin a nuna cewa yayin da mutum zai tafi a sujuda a yayin da kake tsaye a sallah ka gane wannan da kyau ko abu na farko malamin yayi mana bayani cewa wanda zai tafi sujuda to zai daga hannu wajen yin kabbara Allahu akbar to idan kana tafiya sujuda mun ji cewa ba da guiwa zaka fara tsakan kasa ba ko duk da an samu malaman da suka zo da wannan ra'ayi amma mun ji cewa kuskure ne hannayenka shi za ka fara kaiwa ƙasa ma'ana idan ka ce Allahu akbar to hannayenka za a ga suka fara kaiwa ƙasa sannan sai gwiwanka sai ya biyo baya jama'a an fahimta ko idan ka fara kai gwiwanka ƙasa to ka kamanta sallanka da raƙumi annabi kuma ya ce kada ka kama da raƙumi raƙumi da ne yake fara cakan ƙasa in zai kwanta da gwiwa da haka kai kar ka fara cakan ƙasa da gwiwa ka fara kai hannu ne mun ji wannan shine na farko ko to yayin da an yi wato ka kai gaban sujuda to shine aka ce ana son a kai gaɓoɓi guda bakwai tafukan hannayenka sai ƙirjin ainihin wato ƙafanka idan aka ce ƙirji shine in ka kwantar da yatsunka haka an gane to yatsun kafanka in suka kwanta to yanzu kana kan kirjin kafan kenan to nan ne ake yin sujuda da shi sannan kamar yadda muka ambata za mu nuna mana shi ana son ka haɗe digadiginka ba a ware su
ba a bude kafa ana hade shi ne ainihin wato yayin sujuda an ji na biyu ko sannan na uku idan kai sujudan cikin tafin hannunka aka ce ya kwanta a kafa shine abin da annabi ya umarni da haka kada mutum ya aje hannun shi kawai akan gwiwa haka
yana haka irin yadda za a ga wasu ke yi
ka saka wasu ke sujuda gaskiya wannan ba sujuda ba ne ina fata an gane sannan kuma kada mutum ya matse wato hannun shi da gefen jikin shi ana son ya buɗa shi shine aka ce ana hango ammatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta baya kuma an gane ko sannan yatsu a wajen sujuda matse su ake yi ba kaman wajen ruku'u da aka ce ka baza hannayenka akan gwiwa ba shi a wajen sujuda matse yatsun zaka yi duka sai su kalli alƙibla kuma muna kiyaye gaɓoɓin ko to yayin da ka kwantar da su ka matse yatsun to yanzu saura goshinka da hancinka idan ka tashi ajiye su sai ka ajiye su daura da ainihin wato hannayen shine haka ka ga yanzu tafin hannunka na kusa da kunninka ko to kuma kana iya matsawa da hannunka baya kaɗan ya zama yana daura da kafaɗanka duk wanda kai yayi jama'an fahimta ko abinda ake so shine ya zama ka ba da ainihin tazara ka yi sujuda to sai cinyanka shine abinda muka ji ana son ya zama a tsaye haka haka ake son a ga cinyanka a tsaye a yayin sujuda kada a ga ya kwanta baya haka in ya kwanta baya haka to zaka takura a cikin sujuda kamar yadda in ya kwanta gaba to shi kuma sujudan ka zai yi sufa da yawa ina fata an fahimta to cinyan ana son a ganshi ne a tsaye kada ya lotse baya kada kuma ya kwanta gaba to da haka ne zaka yi sujuda cikakke jama'a an gane wannan da kyau ko da haka in ka kwanta sujudan to sai ka aza goshinka da hancinka ya zama su ne a ƙasa a lokaci guda kada ka ɗage hancinka sama sai ya zama da tsakiyan kai za ka yi sujuda kenan jama'a an gane wannan da kyau ko to goshi ake son mutum ya aza a ƙasa sai idan ka yi sujudan sai ka yi lissafin gaɓoɓi nawa ne yanzu a ƙasa kaga cikin yatsun ƙafa na dama da na hagu guda biyu sai gwiwan dama da hagu guda biyu sai cikin tafin hannu na dama da na hagu guda biyu kai ga shida ko to na bakwai din shine goshi da hanci to dukansu ana son ka ji ka kwanta a kansu duka gaɓoɓin kada ka ɗage ɗaya kamar da muka ce wani ya sujuda sai ya ɗage ƙafa haka ko kai kaga ka rage an fahimta yanzu ba akan gaɓoɓin bakwai kai sujuda ba ko kuma wanda zai yi sujuda ya kwantar da hannun shi haka shine abin da ake karantawa cewa kai kama da yawwa kare kuma an fahimci waɗannan ko sannan idan mutum ya tashi yin sujuda akwai wanda zai yi da kwantar da hannun shi haka shi ma ba haka bane dan yanzu kaga wannan yanzu yana kallon kudu ne da arewa kuma an fahimta ko gabas kuma aka ce ka nuna yatsun naka kalla haka cikin yatsunka idan ka kwantar to yatsun kafanka za ka ga su ma sun kalli alƙibla sannan sai ka haɗe digadigin a ƙarshe jama'a an fahimci wannan da kyau ko to daga nan ne sai ka fara yin zikirin da ake yi ka samar da sujudan da ake cewa kenan kamar yadda annabi ya ce an umarce shi sujuda akan gaɓoɓi guda ainihin wato bakwai jama'a mun fahimta wallahu a'la wa a'lam insha Allah idan muka kammala muka zo za mu sake nuna mana yayin da za mu yi bayanin sifar sallar aikace a nan za mu saurara wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi